أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmi, kamar yadda muka saba duka ranar Lahadi, muna gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci, masallacin Imam Malik karce wadata a cikin babban birni na ƙasar Niger, Niamey kenan. A yau muna uku ko ga watan hudu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 1438, wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya miladiya haihuwar Isa ɗan Maryam alaihi salam, shekara ta 2017. Wato ba jin daɗi bane ko farin ciki ya kamata mutum ya yi don shekara ta wuce. Kamata na yi ya tuna da mi ya gabatas na alkhairi, mi abba ya gabatas ba, sannan mi ya gabatas na sharri ya tuba. Ba irin yadda matasa suke nan suna hauka ba da rikikiya, ba san yadda karkunsu zai kasance ba. Allah ya gane da mu. A satin da ya gabata mun karanta wasu ayoyi a cikin suratul Nisa, amma ba mu samu damar gabatar da bayanai a cikin su ba, amma insha Allah ta'ala a yau zamu tashi akan waɗannan ayoyin. Dan haka zamu tashi a aya ta 7 a cikin suratul Nisa, shafi na 78, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
نعم، كافي مفسر وانا آية ساتين دي قبات ونطن قوى ya ce akwai wata aya, wato wata kalima ko wasu kalimomi da ba mu fassara su ba, kilan ko mun manta ko mun ketare ko shi bai ji ba. Wajen wala ta'kuluha israfan, kar ku ci wannan dukiya israfan ta hanyar barna, wa bidaran da gaugawa, an yakbaru kafin su girma, shine an yakbaru. Ina fata an fahimce ni, ita ce kalimar da dan uwan yake tambaya. Wannan aya, ƴan uwa, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, malamai sun kawo mata sababun nuzul, wato shi alqur'ani malamai sun kasa shi gida biyu. Akwai wanda yake ya sabka ibtida'i, akwai wanda ya sabka yana da sabab. In an ce ibtida'i, ayat da ta sabka ba tare da wani zahirin sababi ba wanda aka sani gashi a zahiri wanda ya sa shi ne ayat ta sabka. Duk da yake babu ayat da za ta sabka babu dalili, amma ba wai wani abu ne ya faru ba. Amma akwai ayoyin da akwai dalilin da ya sa suka sabka. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wani abu, sai aya ta sabka. Wani abu ya faru a zamanin shi sallallahu alaihi wasallam, ba a san hukuncin shi ba, sai ya sabka. To wannan shine ake cewa sababun nuzul. To in muka duba wannan aya ta lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, Imamul Wahidi An-Naisaburi, ana kira ne al-Imamul Wahidi, kuma ana kira ne An-Naisaburi, ya kawo wata riwaya a cikin littafin sa Asbabun Nuzul, yake cewa qauluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, al-aya yace qala al-mufassiruna, malaman da suke kula da ma'anoni na alqur'ani mai girma suka ce, inna Aws bin Thabit, akwai wani balarabe ana kira dai Aws dan Thabit al-Ansari, mutumin Madina, tuwfiya, ya mutu, wa taraka imra'atan, ya bar wata mata ana kiranta, yuqalu laha ummu kujja, ana kiranta ummu kujja wa thalatha banatin lahu minha shina da ƴaƴa guda uku mata fa qama rajulani sai mutum biyu suka tsayu huma ibna ammil mayyiti su diyan babban shi ne an ce ibnu am dan mangwan mahaifinka ko dan kanin mahaifinka wa wasayahu kenan wasiyahu wadanda kuma am yayi ma wasiya kan su kula da gidan shi bayan shi yuqalu lahumu ana cewa da su suwaid wa arfaja suwaid da arfaja fa akhadha malahu sai suka karbe dukiyar shi walam yu'tiya imra'atahu shay'an busuba mata shi komai ba wala banatihi ko da ƴaƴan shi mata wa kanu fil jahiliya sun kasance a cikin lokacin jahiliya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yurithuna nisaa basu ba mata gado wala saghira basu ba yaro karami gado wa in kana zakaran ko da ya kasance namiji kaga wannan tsari ne nasu innama yurithuna ar-rijal al-kibar suna ba mazaje manya gado an gane ni wa kanu yaquluna suna cewa la yughta illa man qatala ala dhuhuril khayl ba wanda ya cancanci shi a bashi gado sai wanda yake yaki akan ban wato dawakai wanda ya hau saman doki kenan wa hadhal ganima kuma yaje kawo ganima amma yaro karami a ba a bashi sai dai ya zamanto za a bashi abincin da zai ci bai san ciwon kai ne ba bai san dadin dukiya ba irin yadda ake yi ko yanzu ana yin irin wannan tabi'a wa kanu yaqulun suna cewa a'a wa kanu yaquluna la yu'ta illa man qatala ala dhuhuril khayl wa hadhal ghanima faja'at ummu kujjatin ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wannan mata sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya kai manzo Allah kila da amincin Allah su tabbata a gare ka inna aus bin sabit mat aus dan sabit ya mutu wa taraka alayya banatin ya bar mini ƴaƴa mata wa ana imra'atuhu kuma ni matarsa ce wa laysa indi ma unfiqu alaihinna banda abinda zan ciyar da su da ita abinda zan ciyar da su da shi wa taraka abuhunna malan hasanan uban su ya bar dukiya kyakkyawa ba laifi gare ta kenan dukiya wanda yake koda ba mai yawa bace sosai ba dukiyar nan ta isa ta biya bukata wa huwa inda suwaidin wa arfaja wannan dukiyar tana wajen suwaid da arfaja lam yu'tiyani busubani ba wala badatihi busuba ya'in shi ba minal mali shay'an daga dukiya wani abu wa hunna fi hujri wadannan ya'in suna cikin daki na wala yut'imani ba su ciyar da ni wala yasqiyani ko wala yusqiyani ba su shayar da ni wala yarfa'ani lahunna ra'san kuma ba su daga kansu ba game da ƴaƴan ma'ana ba su damu ba in an ce ka daga kan kama ana har ka damu da abu ko ba haka ba fada'ahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kira su faqala sai suka ce ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waladuha danta ma'ana ƴaƴanta mata ne la yarkabu farasan ba su hawa doki su je su yaki wala yahmilu kallan ba su daukan mutun kaya nauyi ma'ana ba su iya a kawo yaki su kai hari ba su iya zuwa in akwai bashi su je su yo wani yaki su kawo ganima su je su biya ba su daukan mutun nauyi wala yanki aduwan ba su razanar da makiyi in an kawo muna hari mata ne sai dai su yi kuka su yi kuwa cikin gidaje fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce in sarifu ku juya hatta anzuru ma yuhdithu Allah li fihinna sai da ga abinda Allah zai wato sanar da ni a cikin al'amarin su fa ansarafu sai suka juya fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wannan aya to kaga wannan asarkin malamai daban-daban sun fitar da shi ibnu jarir ya fitar da shi ibnu al-munzir ya fitar da shi ibnu abi hatim sun fitar da shi amma da aka yi bincike sai aka gano dukkan su daga tariqa ibnu jurayj ne an akrima sai suka ce wato wannan isnadun da'ifun ne domin shi ibnu jurayj mudallis ne ya fitar da shi daga an ana bai ce naji ba ya ce an wani sannan kuma ibnu jarir ya fitar da shi ta hanyar al-husayn al-masisi shi ma da'if ne amma kuma suka ce wa yashhadu lahu an samu wata kissa ma akhrajahu ibnu mardawih ya fitar da wannan a cikin tafsiri ibnu kathir an jabir nahwahu mukhtasaran wa da'afahu al-hafiz shi ma ibnu kathir wanda ya kawo ya ce da'ifi ne kaga wannan kissa duk inda aka juyo sai anka ce da'ifi ya ce waɗansu malamai sai su hada su ce to can tazo can tazo can tazo to wannan yalla idza ta'addadat turuq rubbama yuqawwi ba'daha ba'da to amma ana abin da nake so in ce koda wannan kissar in mun ga bata inganta ba kuna fahimta ta aya tana nuna cewa akwai wata al'ada wadda ta kasance mummuna saboda koda bamu yarda da wannan asarkin ba ba wai mace ta yi gado ba su kansu matan gado su ake yi shi yasa Allah ya saukar da aya hana wannan yace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ina fata kun fahimce ni sai Allah yace lir rijali nasibun mazaje suna da nasibun wato rabo mimma taraka al walidani na daga abinda mahaifa suka bari wal aqrabuna da kuma makusanta walin nisa'i su ma mata suna da nasibun rabo kaga nan an kawo mazaje an kawo mata amma Allah ya fara da ambaton mata saboda su dama suna da haƙƙi mazaje saboda su mazaje ba a shakka wajen gado su mata ne ake shakka mimma taraka al walidani wal aqrabu sai Allah ce mimma qalla minhu na daga abin da yake kadan ne au kasur ko mai yawa duk yadda yake ko allura ce to dole ne sai an raba ta babu wani abu da za a ce ba za a raba na gado ba kusan an ka zo wajen rabon gado an ka kai ga sutura complete view zuwa uku an ka ce za a rabon gado sai ce ni za ku yi da sutura a'a haƙƙin su ne su masu gado idan sun yafe babu wata matsala Allah ce nasiban rabo ne wanda yake mafrudan an farlanta shi ko kuma mafrudan an rarrabe shi daki-daki wannan aya malamai sun yi sabani akan shin ita ayan nan ita ce mabudin ayoyin gado ko ko dama aya ce wadda an shafe ta daga baya aka zo da hukunce-hukunce jamhur na daga cikin malamai suna ganin wannan aya ce ta mabudin wato ayoyin da za su bude bayanin abin da ya shafi gado amma ɗaya daga cikin malamai wanda Ibn Ashur da ni duba cikin tafsirin sa naga ya ce wannan aya ta sabka ne tun farkon wato musulunci ma'ana bayani kafin a saukar da sauran ayoyi lokacin an kasance ana yin gado irin na jahiliya su ma musulmi sun kasance suna yin gado irin nasu akwai kulla alkawali za mu kulla alkawali da ni da kai in ce maka in an kawo mahari zan baka zan kawo ma dauki kai ma in an kawo mahari zaka kawo min dauki duk abin da ya ci ka ya ci ni abin da ya ci ni ya ci ka sannan kuma ina gado ka kana gado na sannan kuma akwai gado na in kan riki da kace danka ne zai gade ka zaka gade shi abinda ake cewa attabanni farkon musulunci da wancan na jahiliya sai wannan aya ta zo ta sabka bayan haka ta bar wannan daga baya sai ayoyin gado suka sabka suka yi bayani kenan su suka shafe wannan aya amma Imam Sa'di da yazo nasiban mafruda sai yace abu ne wanda yake an farlanta shi ma'ana Allah subhanahu wataala ya farlanta shi ya wajabtar da shi to zai zo yayi bayanin shi kenan a wajen Ibn Ashur wannan aya ta sabka an ci gaba da aiki da ita suna yin rabon gado irin yadda suka saba a cikin tsarin su daga baya ayoyin gado suka sabka amma in muka dubi Sa'di da waɗanda suka bi tsari irin nashi shine cewa wannan aya bayan ta sabka Allah ya ce farilla ne to kuma farillan nan ba a mayar da shi zuwa ga hankalin ku ba da al'adarku sai Allah ya zo yayi bayanin shi sai zaman to ayoyin kenan sun sabka ne a lokaci guda wannan zai fassara mana cewa waɗansu malamai suna cewa ayoyin gado guda uku ne waɗansu malamai suna cewa a'a ayoyin da sun kai bayani kan gado karara guda goma ne ina fata an fahimce ni to kenan waɗanda suke cewa goma ne duk inda zancen gado ya zo da waɗanda suka ci dukiyar gado da kaza da kaza da kaza sai su zan goma amma waɗanda suka yi bayani dalla dalla daki 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 su ne ayoyi guda wato uku waɗanda za mu kai wajen yusikumullahu fi auladikum da walakum nisfu ma taraka azwajikum da yastaftunaka wanda take karshen aya wannan daki daki suka zo amma sauran zancen waɗanda suka ci dukiyar marayu ko lin rijali nasibun in mu haɗa da su sai mu ce ayoyi ne guda goma ina fata an fahimce ni wanda shi gado na wanda ya kasance mun kulla alaka musulunci ya iske shi ayat da ta yi bayani kan shi wato wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun walladhina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum to kaga wannan aya wanda anka ce in kun kulla wilaya ku ba su nasu rabo cikin gado ashe wannan ya tabbatar da cewa can suna yin wannan to kaga wannan aya ita ce ta fi cancantar a ce an shafe ta ba wannan ba da ta zo ta ce kowa yana da nashi rabo والله اعلم صفادي ليس كان كلام النبي قال تو اذا حضر القسمه
واذا حضر القسمه اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
الله تو اذا حضر القسمه اذا سك حلرتي القسمه ربو na alqismata ya zo wato da ta'ul mafqulun bihi mansubun ne. Ulul qurba su ne ma'abuta kusanci, shi ne alfa'il. Wal yatama da kuma marayu, wal masakinu da kuma miskinai idan suka halarto wajen rabon gado. Malamai sun yi sabani akan dawa ake da anka ce wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min. Wadansu malamai suka ce nan ana magana ne da shi mutumin da yake da dukiya zai mutuwa. Wannan lokaci idan mutum ya ga mutuwa ta kusanto mai, to yana iya yayi wasici ya ce a ba wani kaza, a ba wani kaza, a ba wani kaza. Wadansu malamai suka ce a'a, nan ana magana ne akan waɗanda za su yi rabon gado. In an zo bayan mutum ya mutu, za a yi rabon gado. To kun san in mutum yana da dukiya mai yawa, za ka iske rabon gadon shi har shahara yake yi. Ko kuma mutumin da yake alhaji ne mai dukiya, unguwarsu an san shi, in za a rabon gado za ka ga talakawa sun zo. To waɗansu suka ce da su ake. Sai Allah ce to farzuquhum minhu, su waɗannan ulul qurba makusanta waɗanda ba su da gado, da kuma marayi waɗanda ba nashi ba, da kuma miskinai, farzuquhum minhu, ku ciyar da su, ma'ana ku ba su wani abu, ku dan san musu, kamar yadda yara suke cewa sammin, ko ba karan bane, ko ku ce dan mini, ko bani, ko ba haka ba. To sai malamai suka ce nan farzuquhum minhu, waɗansu suka ce wannan umurni da aka yi na wajibci ne, wajibi ne in dai talakawa suka gani a ba su. Ina fata an fahimce ni. Waɗansu malamai suka ce a'a, da umurni ne na wajibi amma daga baya aka shafe shi, to kaga sai zamanto mandubi ne. Waɗansu malamai suka ce a'a, mandubi ne, an ce mandubi ko mustahabbi abinda ba a wajabta ma ba, in kayi yayi, in baka yi ba kuma baka da zunubi. To da yake umurni, in ka koma cikin wato ilmul balagha da kuma ilmul usulul fiqhi, shi al'amru yana da ma'ana ɗai-ɗai-ɗai har ma'ana guda 36. Ina fata an fahimce ni. Waɗansu malamai ma sun wuce haka nan. Dalili kuma siyakin za a kalla da wanda yayi magana. Amma bari in baka misali guda uku don ka gane. Misali na farko shine cewa idan sama ta yi magana zuwa ƙasa, to umurni ne. Idan general ya ba solda umurni, umurni ya bashi ko ba umurni ya bashi ba? In solda, in general ya ce ma misali, general ya ce ma solda, an gane ni, ta yi kai min aiki kaza ko je ka kawo min kaza, umurni ne ko ba umurni ba ne? Umurni ne. To amma misali bari mu juya, idan ƙasa ta ba sama umurni, roƙo take yi. Idan ɗanka ya ce baba ina son kaza, ina son ka bani kaza, shi da sadaka ya yi? A'a, in ya ce baba ka yi min kaza, in kai mai ba umurni ya baka ba, nan roƙo ne yake buƙata a yi mishi. Sannan kuma idan wanda matsayinku ya zo ɗai ya umurce ka da abu, to nan shawara ce yake baka. To ta haka za mu ganewa. To nan tun da umurnin daga sama ne, don Allah ne ya ce a yi, sai waɗansu suka ce wajibi ne. To amma sai waɗansu malamai suka ce a'a, za mu kalli wani abu ne, in Allah ya ba da umurni, za a duba a gani shin umurnin nan shi Allah wajibci yake so da shi ko ba wajibci ba. Saboda akwai lokacin da Allah yake umurninka ba wajibci ya wacce da stawa ka ba. Dalilin da ba wajibci ba, wannan alheri ne za mu yi. Yin alheri ba a cire sadaka ba, a ce dole sai ka ba da sadaka. Ina fatan kun fahimce ni. To shi yasa malamai suka yi sabani kan wannan, waɗansu suka ce wajibi ne, waɗansu suka ce a'a, da wajibi ne aka shafe shi, kaga ya zama mustahabbi, waɗansu kuma suka ce mustahabbi ne. Sai Allah ya ce to farzuquhum minhu, ku duba, ku dan diba kadan ku ba su. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu magana kyakkyawa. Amma waɗansu malamai sun suka fita suka rarraba wannan farzuquhum minhu, suka ce umurni ne na wajibci cikin wani hali, shine abinda ake cewa al-hukmu ta'tarihi al-ahkam, wato hukumci ne ta'tarihi al-halat, sai waɗansu halaye su zo su haɗu da shi. Misali suka ce da anka ce farzuquhum minhu, ku ciyar da su, sai waɗansu malamai suka ce to na abinda ake nuhi mimma qalla minhu aw kathur, kenan farzuquhum minhu, ku ciyar da su mimma qalla minhu mimma kathura, abinda yake mai yawa kenan. In ya zamanto dukiya tana da yawa, to ya zamanto wajibi ne a basu. Amma wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu magana kyakkyawa, in ya zamanto dukiyar mutumin ɗan kadanci. Kaga nan sun kalli yawan dukiya da kuma karancinta. Ina fata an fahimce ni. Amma kuma waɗansu malamai sun kawo wani ijtihadi daga ciki, suke cewa farzuquhum minhu, an gane ni, kenan ku ba wato su al-yatama, waɗanda suke masu gado. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, wato su ku al-masakin, kenan sai a rarraba, kenan su miskinai qulu lahum qawlan ma'rufa, su kuma al-yatama farzuquhum minhu, wanda Ibn Jarir al-Tabari yana daga cikin waɗanda suka yi wannan ijtihadi. Amma malamai suka ce wannan ba zai yi ba, domin farzuquhum minhu, ku ba su daga ciki, su ko marayu dukiyar su gaba ɗaya ake ba su, ko ba haka nan bane? To da haka wannan ijtihadin sai malamai suka mayar da shi. wannan zai kawo muka cewa mu a aqidar mu ta ahli sunna ba mu yarda da maganar malami 100% sai mun azata bisa sakeli na alqur'ani da hadisi ina fata an fahimci ni ko da malami ya shahara duk yadda ya kai ga wato sani duk yadda ya tara ilimi dole za a bi diddigi magana ta dace da nassi a dauka wanda bata dace ba a aje domin ta adam ne na yi kuskure da an ce ibnu jarir at-tabari imamul mufassirin kaza 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 wannan duk bai hana yayi ijtihadi ya zamanto akwai kuskure cikin magana sai ina fatan kuna fahimta ta Allah ya gane da mu sai Allah ce
wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan du'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida
na'am wannan aya wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan du'afan wal yakhsha nan wato fi'li ne wanda yake majzumi da lamul amri su ji tsoro sai an ka shafe alif domin fi'li in ya zamanto mu'tallil akhir idan ya zamanto karshen shi alif ne ko wawun ko ya'un to in an kai mai jazma sai a shafe wannan alif da yawa daga cikin masu karatu in sun zo sai su ƙara alif su ce wal yakhsha alladhina babu alif anan don haka wal yakhsha alladhina nan umurni ne su ji tsoro waɗanda law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan da dai sun bar bayan su dhurriyyatan wato dhurriyya dha'afan masu rauni khafu alaihim wadanda suka ji tsoro akan su to wannan aya idan ka kalle ta ba za ka iya fahimtar nan menene ake son a ce falyattaqullaha fi tsoro Allah wal yaqulu qawlan sadida su fadi magana kyakkyawa magana mai kyau me ake son a ce anan aya tana magana akan wa malamai sun yi sabani wadansu suka ce aya tana magana ne akan mutumin da mutuwa ta zo mai mutun ne mutuwa ta zo mai amma yana son yayi wasiya da dukiya sai ko ya bazzarar da ita domin akwai mutumin da shi da iya ne ko mu ce ƴaƴa ne ba a shiri ko ba haka ba musamman ɗiyan zamani suna nan kowa da kalkil da salula tai yana nan ta kalkil kana nan sai a ce baba shi na da kwantu bloke wuri kaza to kaga mu kaza ne mallamai sun ce namiji shi na da kaza kenan in an ka mutu gida kaza zan samu da kuɗi kaza to kaga daga nan ya raba to in mutun yana jin irin wannan yana yiwa dukiya tai yayi kyauta da ita gaba daya ko ba haka ba ko ko yana iya ya aikata dai wani abu da bai dace ba ko dukiyar ko da aka zuwa ana dibin yana da miliyar sai a zo a ce babu kuɗi ko kadan ko ba haka dan bane to sai Allah ya umurni wadansu malamai suka ce da su ake waɗanda su iyayen da kansu su ji tsoron law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan nan law shartiyya ce kenan in taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan amma an kawo law sun kace saboda ita tana daukar da abin da yake yiwa da abin da bai yiwa kenan inda za su bar zuriya bayan su khafu alaihim za su yi tsoro akan su ka bar ƴaƴanka babu dukiya akwai matsala ko babu karshenta ƴaƴanka za su wahala sosai domin sun tashi ba su san yadda duniya take ba karshenta kafin wani ya kai ga iya aiki an bata mai tarbiyya sai ko ba haka dan bane to tunda kana jin tsoron wannan Allah ce to ka bar dukiyar gare su ko da kana ganin akwai wata matsala tsakankaninka da su ka bar musu abinda yana yiwuwa cikin su gyaru bayan mutuwar ka kuma su zamanto sun samu rabo mai girma wadansu malamai suka ce a nan da Allah ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu alaihim wato ana magana ne akan waliyai sune waɗanda za su kula da al'amarin gidanka ko ƴaƴanka bayan ka mutu ko ba haka ba to in an baka dukiya ta maraya ka ji tsoron Allah kakkaci dukiyar nan kuma ka yi ƙoƙari ka yi bayani dalla-dalla abinda aka baka na wannan yaro ka aje takardu waɗanda suke nuna shaidar dukiya sai daga lokaci kaza kaza an ka taɓa kaza aka samu riba saboda mi saboda kai ma kana da ƴaƴa dha'afan khafu alaihim ka ji tsoron abinda ka aikata ga ƴaƴan wancan yana yiwuwa ya kasance zai faru ga ƴaƴanka ina fatan kun fahimce ni kenan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ya fadi inda dukiyar yaro take shi ko wannan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida iyaye su fadi magana kyakkyawa kada su yi wasiyya da za ta tutar da ƴaƴan su ko su dauki dukiya mai dimbin yawa su watsar da ita kafin su mutu saboda ai mutuwar kasko da su da diya ina fata kun fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ta shafi dukkan al'ummar musulmi domin alladhina ismul mawsul ne ya shafi duk mutanen duniya gaba ɗaya kowa ya ji tsoron da cewa in kaga haƙƙin marayu zai tawaya a duniya shin kai malami ne kai ne babansu kai ne wasiyinsu kai ne mahaifinsu yake ɗaukar shawarar ka duk yadda za a yi ko aboka kake ya kamata kai tsaye ka kare haƙƙin marayi domin kai ma wata rana zaka mutu ka bar ƴaƴanka bayanka to ina ganin ko ai wannan yafi ko kowa ya kawo rashin gudunmuwa gurgurdon haji kenan koda ba wai namiji bane ko mata ce ta san cewa haƙƙin waɗansu mutane zai tozarta in za ta iya yin tsaye a haka to shi yafi don mi don musulunci an gina shi ne akan umurni da abu mai kyau da hani da wanda ake abu wanda bai da kyau sannan kuma an gina shi ne akan mu zo mu taru akan aikin alkhairi sannan kuma mu yi juna nasiha akan mummunan aiki mu lisance shi mi Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha inna Allah shadidul 'iqab kenan sai zama to aya ta shafi kowa gurgudun karfin shi da gurgudun yadda ake jin magana ta yi an fanci wannan da kyau sai Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
الله يقول إن الذين حقيقة وطندا كاقة آية تابو إيدا إنا دومي إنا تفيد التأكيد دم جند دأك بود إيدا إنا كودا أنا كاد جسون شكو سبو دا أنونا مكا أبنن تبتتشين أي أنا أتوا الذين يأكلون واتو أتكلا ربتي يا هلت مكي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا كما يوا ينا يوا أما سي الله كاو إن الذين حقيقة وأندا سي كاو الذين اسم الموصول يا شافي كوا دا كوا مزا دا ماتا دومينا نعنك تي الذين ككسات أماني ماتا مزا كوا أكلوا في شي الذين دا ماتا دا مزا حتى دا الجنو سنشو بوشكي الذين duk waɗanda ya kuluna sai Allah kawo fi'ili na ya kuluna fi'ili mudari'i ne wanda yana nuna cewa abin ana yi ba a bari ba ya kuluna suna ci yau da gobe an gane ni ba a ce innal ladina akalu ba sannan kuma amwalal yatama dukiyoyin marayi sai Allah ce zulman wannan kaidi ne ba a nuna cewa duk yadda aka ci dukiyar maraya ba wato zalunci ne a'a ta hanyar zalunci wannan Allah subhanahu wataala ya hana shi domin akwai hanyoyin da ba na zalunci ba Allah ya halatar da su ko ba haka ba Allah ce wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga nan Allah yayi umurni shi yasa Ibn Uthaymeen yake cewa ya kawo wata magana a cikin tafsirin sa yake cewa wannan aya da ta sabka sahabbai sun ji tsoro domin wannan aya da irin ta وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن yace da wannan aya ta sabka sai sahabbai suka ji tsoro sai suka daina cin abinci duk wanda yake tare da maraya yanzu bai ci abinci tare da shi saboda suna jin tsoron su ci dukiya su wato makoma su ta kasance wuta komai sai suka raba to wannan sai aya ta sabka abinda ake nuhi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن اليتامى سيسكت سنة تنبيع قل كتي إصلاح لهم خير كوتة تامسوا الخير لما أنا كتو أن يدسوا وإن تخالطوهم فإخوانكم ما أنا بأنا نفهم بويدا كاتبو ربن كيلو تكين أبنتين مرايا an dafa a gidanka an ci sai ya zamanto bai can wato shirbin kilon nan ba tunda an hada da naka kamar kun ci haramun ba haka Allah yake nufi ba in kuka yi gurgudo an san cewa akwai marayi guda uku ko guda hudu a gida nawa za su iya ci na abinci sai an kace rabin kilo to sai a dawo rabin kilo sai a hada sai a ci tare da su in wani abu ya hauka dan ko karami ko mai yawa ba wannan ba laifi bane Allah ya san mai niyyar zalunci da bai da niyyar zalunci wani ba kilo guda ba dubban ton ne yake sanyewa dan kudin da ake bashi duk gaba da yake halakawa ina fata an fahimce ni kenan sai zaman to fahimtar zulman ta hanyar zalunci aka hada innama ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne a cikin cikakkansu ibnu ashur yace nan naran ana ko dukkan su bai yiwa ta zaman to naran haqiqiyya domin innama ya'kuluna fi butunihim nara tana yiwa a ce anan duniya ake nufi to kaga anan duniya ma'ana suna kusa ga halaka ake nufi domin an ce kana kusa ga wuta koko a ce wane yana wasa da wuta ko ba kana bane an ce yana wasa da wuta ba wai akwai wuta ga hannun shi ba ma'ana ya kusanci al'amari mai hadari dukiyar gado idan an cita ba ta albarka kaga wuta ce kake ci ko kuma innama ya'kuluna fi butunihim nara, Allah ya kire ta wuta abinda suke ci saboda ranar tashi alkiyama zai koma musu wuta don za su ci wannan abin ya koma musu a cikin wutar jahannama. Ina fata kun fahimce ni kenan, dai duk da yadda anka doka nan naran bai zaman tuwa naran haqiqiyya, kun fahimci wannan ko? Sai Allah ya ce wasa yaslawna sa'ira, ko kuma wasa yuslawna sa'ira, qira'atu Shu'ba da Ibn Amir sun karanta yuslawna, za a sanya su, za a tsumbula su a cikin wuta, ko ku wasa yaslawna sa'ira, za su shiga cikin wuta, wadansu kuma sai su fassara da za su konuwa da wuta, za a kona su. To kaga duk wanda ya shiga cikin wuta ya konu, duk wanda ya konu kuma ya shiga cikin ta, kenan sai ya zama to tafsiri ne min babit talazum, kowanne daga cikin su bai karyatar da wani ba, kun san wani da ka fassara da kalimar da ba ita ya sani ba sai ta a ba haka nan bane. To da wanda ya ce wasa yuslawna sa'ira, za a kona su da wuta, akan qira'ata Ibn Amir da Shu'ba, koko wasa yuslawna sa'ira, za a shigar da su wuta, koko wasa yaslawna sa'ira, za su shiga wuta, wasa yaslawna sa'ira, za su konu da wuta, akan qira'ata jamhur, duk dai ne in sun shiga sun konu, in sun konu sun shiga. Ina fata kun fahimce ni. To dan haka ƴan uwa musulmi, wannan aya tana tsoratar da mu akan cin dukiyar marayu, wanda kuma shine wannan zamanin illa ma rahima rabbi, kowa sai wanda Allah ya fitar da shi. In ban manta ba, a nan Niger ma an so a aza komiti zamanin sai ni kun ce akan gwamnati ita za a ba dukiyar marayu gaba daya, an ka ce za a kore ƴan uwan mamaci, an yi taro an zamna ana ta kawo hujjoji da dalilai masu ver corrector da abin nan ana ta rubutawa, sai da an ka kare sai wani mallumi ya ce to ni na da magana, saboda mutane suna jin tsoro. Ya ce to idan gwamnati ta karɓe kuɗin marayi waɗanda iyayensu suka bar musu dukiya, ko ba haka ba, to babu laifi, duk mutumin da ya mutu ya bar ƴaƴa shi ko bai da dukiya a kai ma gwamnati su, ko ba haka nan bane, tara butan gam yo ana bude society ta kuɗin marayu a hada a ba wani director, duk gaba ɗaya shi hada dukiyar mutane shi halaka, a bar ma ƴan uwan cikin su, yana yiwa akwai azzalumi wanda zai cin dukiyar, akwai wanda ba azzalumi ba, amma da mutum ya mutu ya bar kuɗi kawai sai gwamnati ta ɗauke shi, ko in yara ne aka bari babu dukiya kuma a turo ma ƴan uwa tai, wannan magana ba tai ba. Shikenan daga nan wannan taro ya watse, wannan magana ba ta ci ba, don saboda dole sun san wannan ba zai yiwa ba, cin dukiyar maraya gashi nan ana yi, yanzu ba zan san tausayin ma dukiyar maraya bane, yanzu dibi irin yadda ake kashe mutane gasu nan a mutum gida, an zo an kashe iyaye, an yi mai an yi, ba zan can gado bane, zaluncin da ake a duniya yanzu sai dai illa ma rahima rabbi. Ina fata an fice ni. Kuma sai an yi hattara, akwai malaman da ke tawili, sai ka ji an ce innal ladina ya'kuluna, an ce suke ci, to amma in kai ka gina gida ba ci kai ba, ko ba haka ba, in ka sai sutura ka sanya ba ci kai ba, a'a, na Allah ya haɗi al-aklu shine abinda dan adam ya fi amfaniwa da shi, wato ubbira anil intifa'i bil akli, isti'ara ne aka yi, an san da mafi gurin dan adam a rayuwa tai shine ne, shine ci, haja ta dan adam ta farko, babban abinda dan adam ya bukata shine abinci, na biyu sutura, na uku sai akai ga wurin abin nan gidan zama, wurin wato mazauni, na hudu sai akai ga abin hawa, na biyar sai akai ga mulki, ko ba haka ba, bayan an samu dukiya, na biyar kenan, na biyar dukiya, na shidda mulki, na bakwai shaidanci, haka ne suke tafiya. Shi yasa dan adam matakin shi na farko a rayuwa sai shine abinci, duk in ana son mutane su samu yancin kaso wallahi sai an samu abinci, ba yadda za a yi mutane su samu yancin kaso babu tuwo, ba yadda za a yi, wanda ga jin yunwa ba yadda za a yi ka kawo wata shawara ko ka ce ai kaza ai kaza, shi yasa kaka ganin ko kahiri, babu kahirin da ya kafirce mutum, kana iya kahirce ba Allah, ko ba haka ba, amma wallahi ko bi kahircin ka to yayi ka zama kahiri, dalili kuma wallahi sai ka ce to in ko ka kai kahiri ka ci abinci mu gani, shi yasa Allah yake nuna mu da abincin da muke ci mu dube shi, afala wato anna sababna ma asaba thumma shaqaqna al-ard shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Kadiba ka gani in baka iya kafirce mu to ya zaka ce kafirce mu Allah da halicce abinci, to dan haka hukumomi haramun ne a ci dukiyar marayi, malamai haramun ne a ci dukiyar marayi, malamai ma suna cin dukiyar marayi, ko ba haka ba, wajen ba ko ba wajen gado ba, in dai ta shigo ko ta wuce hanya ce, shi yasa kake ganin ga ONG na an bude na kasashen Larabawa da na kasashen Turawa, to na kasashen Larabawa dai ga hannun malamai suke, sai a bude wa orfelina ta kasashen Larabawa a turo kuɗi miliyan 100 kaza, miliyan 50, miliyan 60, sai ka iske kilan da wuya ake kashe mu marayun miliyan 5 cikin miliyan 60 saboda malamai sun gane mu wannan hanya wannan shi ne su kawo mu wani lokaci wanda yanzu zage-zage shi nan project in an buda kowa son da shi kashe kama rashi shekarar da bariyatun da muka ce Saudiya an 2014 mun zo Arabatul Alam al-Islami cikin jami'a muna magana shi dai daga cikin manyan malaman jami'ar ke cewa zan gaya muku abin da wani malami ya aikata amma ba zan faɗa muku wace kasa ba ce wani malami ya zo tun a 1970 da wani abu sai suka bashi kuɗi kusan miliyan 500 aka ce mai ya gina babban masallaci ya gina babban makaranta ce to babu lai aka zuba mai kuɗi ko da yaji kuɗi sun shigo cikin account lahiyalu shi da yake cewa account da English kawai malam sai yasa aka gina mai villa hudu manyan gidaje guda hudu dama shi yana da mata guda to shi ko da mallami na talaka na wa ga bashi aure yanzu ko ya samu kuɗi sai nemo ƴan mata guda uku masu kyau ko sai aura ko ce sun yata cikin gida guda yan nemo mota mai kyau bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba shi yasa mafi yawancin masu aiki proje wallahi ba a gama walahiya shekarar bara an bada miliyan shekara uku da suka wuce zuwa hudu nan Amir Sultan aka ba wani malami miliyan 18 aka ce yayi budin baki a zabi masallacin ne guda 10 anan ya mai da aka bashi miliyan 18 ko da yaji sun shigo cikin kont ko account sai ya ce to yanzu villa ce gare sun ta zamanin kunci ta lalace ta tsuwa ya ce to shi na so da ladi ba mai yadda za a yi a gyara sai bi kamfani mai gyara villa suka ce wannan villa an kai mai devi miliyan 6 za su gyara ta sai zuba musu miliyan 6 ya ce to yanzu cikin wannan zamani da muke ciki wace mota ce a akwai mai kyau aka ce Highlander akwai ta mota Highlander a sunanta ya ce mai sanyi mai kyau nawa take aka ce miliyan 6 ya tura miliyan 6 ya je dauki miliyan 2 ya sai shinkafa ya shiga cikin masallacin ne ya dauki hoton mutane ya tura balarabawa miliyan 2 kuma sai ya je bincika saboda yanzu kuɗi sun zo ya ce adiba mai cikin ƴan matan nan na karcen nan akwai wanda ta dace da shi aka samu mai yarinya mai kyau tunda dole sai akwai kuɗi ko ba haka nan bane eh in babu kuɗi babu soyayya mata ba za su so ka ba dan ori sino ba ka sai ne sino ko ba ganin yake cewa ba abin bai ya je ya auri yarinya miliyan 2 kaga miliyan 14 shi kadai ya ci ya kada yayi aiki na miliyan 2 miliyan 2 sa cikin account shekara mai zuwa kuma ya zo a bashi ashe sun sa waɗanda za su bi diddigin al'amarin an bincika sai aka gano miliyan 2 ne kawai ya kashe amma yace ba a taɓa budin baki ba a Niger irin wannan shekara ba ta bai ba da gaske ne tun da yayi zalunci ashe su yadda suka shirya za su bashi duk jahohin Niger gaba ɗaya za a rinka bashi kuɗin da za a yi buɗe baki a masallacin ne miliyan 130 ake son a zuba mai sai aka fara da yamai an ka jarraba shi ko da yace nan yamai shikenan sai ya canye to kun gani wannan dukiya ta wace ce kenan kaga ba yadda za a yi a ce duk mutumin da zai ci dukiyar tsantsan dukiyar kawai sai a kawo a yi mata wata kulusa turasa aklan lamma haka Allah ce ana cin dukiyar gado ci na hadama na hauka to wannan kuma duk shine irin abin da ya samu ka koma baya don ba mu tunanin mai rauni kai dai abin da kake so a kai ga dukiya kafin ya rasu kai motoci an bata gidaje an saisuwa saura an gine dangin uwa da dangin uba kowa na nan Najira domin shi kanshi auren na zamanin yanzu ba a baka diya sai an san kana da dukiya don in ka mutu a ci gado to kenan kaga ashe jiran na ma ake ka mutu a ci dukiyar ko ba haka nan bane su kansu mutane suna nan suna jiran mai kuɗi su mutu a aure mata sai don me yake son ya aure ta yayin son a gyara mai waccan villa sai ce waccan sai an gyara mini American Churro ina ga waccan villa ita take su yazo dukiyar matarka ya hallaka bayan ya aure ta sannan kuma dukiyar ƴaƴanka ya hallaka shine abin da mutane suke aikatawa to dan haka kowa ya kamata ya ji tsoron Allah dangin uwa dangin uba wanda ya aure mata bayan mijinta ya mutu hukumomi malamai gaba ɗaya kowa ya ji tsoron Allah in ko baka bari ba Allah subhanahu wataala ya ce to ga abin da kake ci wuta ce kake ci Allah ya sani mu sai Allah ya ce yusikumullah
fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
So waɗannan ayoyin ƴan uwa musulmi mun shigo wurin da akwai laka. Ko sai abinda ake ce ma laka dai ko da Hausa. Wato wuri ne wanda duk in an ce ma direba hanyar nan akwai laka ko sai akwai matsala. Wato wajen rabon gado su wuri ne wanda yake ba duk malami yake iya shiga ba don ilimi ne mai wahala. Shi yasa in kana son ka gane malami tabbas a fagen fiqhu ya san fiqhu to babi uku zaka shiga da shi babi na farko shine babi na rabon gado da yawan malaman da suke rabon gado wallahi cikin kashi goma ba su iya kashi guda ba amma saboda ana samun kudi to wallahi ba su bari sannan babi na biyu shine babin abin da ya shafi saye da sayarwa don nan ne wayon mutanen duniya shi yadda ake tada kudi to nan ne kuma shari'a take mai wahala sannan babi na uku malamai suka ce a shiga babi na aure na saki da auratayya duk malamin da kaga yana iya fasalin tafan fiqh cikin waɗannan babubukan guda uku to ka tabbatar da talle tabbas wanda mutum ya kai babban malami don haka abin da zan ce waɗannan ayoyin zamu bi gwargwadon yadda za ku iya fahimta don saboda ilimin gado ilimi ne mai yawa sosai sannan ilimi ne wanda akwai mas'alolin da dole sai ka zamna gaban malami ba yadda za a yi ka fahimce su amma abin da zamu yi anan za mu yi ƙoƙari akwai mas'aloli abinda malamai suke ce ma taqribul masail yadda ake iya kusantowa mas'aloli ga ɗalibin ilimi don ya fahimce su to waɗannan insha Allahu ta'ala za mu bi mataki guda uku mataki na farko za mu bi waɗannan ayoyin mataki na biyu za mu bi tsari na rumuz wato harufa yadda malamai suka bi ilimin gado suka taƙaitar da shi a cikin harufa waɗanga alifin ba'un ta'un da kake gani cikinsu malamai suka bi suka taƙaitar da shi sannan kuma za mu bi babi na ikhtisa al-manthur shine kamar wani malami da ya wani littafi taƙaitacce amma za mu ƙaro daga fa'idodin da malamai za su yi bayani don haka Allah ya taimake mu a cikin wannan tafiya da za mu yi na farko wannan aya yusikumullahu fi auladikum wato imam al-wahidi an-naysaburi yayi riwayoyi guda biyu na sababin nuzul ina so in kawo su saboda muhimmancin su yake cewa an jabirin daga jabir dan abdullah dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar fi bani salama wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ababakar sun ziyarce ne a cikin bani salama yamshiyani suna tafiya su biyu kenan wannan yana su biyu ne kawai fa wajadani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske ni la aqilu ba ni fahimta ma'ana ina suma ina dawowa hankalina yana dawowa fada abi ma'in sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yace a kawo mai ruwa fatawadda sai yayi arwalla thumma rasha alayya minhu sai dan yayyafa mini ruwan fa afiqtu sai ni farfado kaga wannan yana cewa ashe ruwa in mutun ya suma ana ya zuba mishi ruwa saboda jikin shi ya samu dan sanyi fa qultu sai nace kaifa asna'u fi mali ya rasulullah ya zan yi da dukiyata فنزلت في آية السبكة يوصيكم الله في أولادكم ألا ينبوك وصية كما دعا الأمر عند يشع في آيانك مزاد ماتا رواه البخاري إمام البخاري يروي تونا أما ما يتعليكي أكن ونن قصة سيكي تشي واتو ينزو إذا مك تشي ونن آية السبكة بسك قصة شي ونن باوان الله جابر تو أين بتداتي با da abin da aya take magana kan shi domin nan aya tana magana ne shi lokacin da zai rasuwa ya mutu bai bar magaji ba kina lokacin da nake tambaye abin da zai yi wanda ko tana zancan mai rabon gado to me ya alaka su sai wadansu malami suka ce to amma yana yiwa abin da ake nufi ayoyin sun sabka tare bal tantabiqu ala sabab alati dhikruhu wa qad dhakara arrawi bidayatu hadhihi alqissa taghliban a shi mai riwaya ya fadi wato harkon kissa taghliban wa kana yaqsidu akhiraha kinan karshen ta ne ake nufi domin wa in kana rajulun yurathu kalalata shi ko kalala shi ne wanda abbai da wanda zai gado shi kenan shi yake tambaye ya zai da dukiya tai amma kuma akwai wata riwaya wanda ba wannan ba mi riwaya take cewa an Jabir ibn Abdullah har yanzu riwaya ta Jabir ce qala yace ja'at imra'atun ila rasulillah wata mata ta zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bibnatayn laha da ƴaƴanta mata guda biyu فقالت تيتتي يا رسول الله يا كيمن ذو الله صلى الله عليه وسلم هاتاني بنتا ثابت بن قيس ودن ايااني غدا بيو ماتانا ثابت دن قيس او قالت سعد ابن ربيع ودن سوكتي كوكو سعد ابن ربيع زنتي ماهي انغنتي شيني سعد ابن ربيع با ثابت ابن قيس با قتل معك يوم احد انكشي شي تاري داكاي رانا احد shi ko Sa'ad ibn Rabi shi anka kasance shi aka kashe ranar Uhud ba Sabit ibn Qais ba ina fata an fahimce ni shi wancan sai bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi kenan shakkar rawi ta bayyana cewa kuskure yayi wa qad istafa'a ammahuma malahuma ammahuma babban su kanin mahaifin ko mahaifin istafa'a ya nemi a dawo mai da dukiya domin fa'a shine dawowa istafa'a ya nemi a maido mai abu kenan ya kwaci dukiyar wa mirasahuma da gadonsu falam yada lahuma malan illa akhadahu bai bar wani nau'i na dukiya ba wanda mahaifinsu ya bari face ya kwace ya karbi fama tara ya rasulullah me kake gani ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi tace na rantse da Allah ma yanki hani abadan illa walahuma malun ba za su yi aure ba sai suna da dukiya tunda dole in akai mai yarinya aure ana bukata abin da za a kai ta gidanta ko ba haka ba sannan kuma in akwai kudi an kaje akwai dan wani abu gare ta wanda taggada ko shi wani na sawon shakai kai ne ko ba haka nan bane in ko babu dukiya sai wanda ce kai ni bane ba ni so in aure mace wanda haka nan shikenan mace kawai zalla titi so a na hisun wanda gidan su akwai dan wani abu kila ko in tsohon ta ya gangara muna samu wani abu mu ba mu dan samu dan tamba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqdi Allah fi zalik alladhi hukumti فنزلت سورة النساء في آية السبكة وفيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يتشدني إن جشي من رواية جابر كنم يتشدني من ذا الله تردى أمين تألى الصبتة أقريش يتشدني أدعو لي المرأة وصاحبها كوكيري مني وانا ماتر وصاحبها دا أبوكين تبا أبوكي أكيونيه با ما أبوكين جاييتا شيني أبي النفي فقال لعمهما سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشغب فانسو أعطيهما الثلثين سوى أن ماتن قدا بيو كباس الثلثين كشي بيو تيكيون أكو ندوتيا أنقاني ني وأعطي أمهما الثمن إتكو ما هيك يسو كباتا تيبس تقوس ندوتيا أنقاني ني وما بقي أبند يي سورا فلك تونن ناكد تكاقا ونن شيهداتي وادا يوسيكم الله في أولادكم سنة دقادو أما إتو وتنكسة رتزو قد يكي أنا إيه الجمع wannan tana da alaka da farkon aya waccan kuma tana da alaka da karshen aya waccan wata mata ce ta kawo ƙara wannan kuma wani mutum ne ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sabkar da ayoyi guda biyu don su zo su warkar da waɗannan matsaloli ina fatan kuna fahimta ta dalilin da yasa muke ka irin waɗannan kisoshin guda biyu daban-daban saboda lokaci yayi wanda za ku gane cewa masu yaki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa yanzu eh an ce Imam al-Bukhari ya kawo cewa wata mata ce sannan kuma an ce wani mutun ya ce kuma duk an ce sababin nuzul ne sace to ai wannan magana banza ce wai an ce na annabi ya ce annabi ya ce alhaliko farkon aya yana magana kan wannan mata ko ba haka ba karshen ayoyin waccan aya wadda ta zo yana magana ne kan shi ko wannan bawan Allah domin shine kalala kenan kaga magana bata ci karo da juna ba sababin nuzulkin bai ci karo da juna ba balle a ce duka ƙarya ce a watsa su ai dariya kun gane wannan ko ba ku gane ba muna son ku kawo hankalinku da kyau aya guda yana yiwa ta zamanto tana da sababin nuzulu daya yana yiwa ta zamanto tana da sababin nuzulu biyu yana yiwa ta zamanto tana da sababin nuzulu uku suna iya haduwa domin wannan abu ya faru wannan abu ya faru wannan abu ya faru sai aya guda ta sauka ta bayanin wannan to kenan ba cin karo ne maganganun suka yi da juna ba eh halayen ne suka bambanta wani lokacin kuma a'a wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya faru wannan kuma bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru wancan sababin nuzuli ne wannan ko fassara ce malamai suka kawo na daga abin da aya take karantarwa yana da kyau ku gane wannan don ka ai wasa da hankalinku ai saurin ƙaryatar da nasoshi da malamai don aje aje dadi ana cewa malamai ƙarya suke yi malamai kaza suke yi malamai kaza suke yi malam kakare zancen ka saura minti biyar ko abe isan mu wanga wuri amma to bari mu fassara ayar insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu yi kokari mu shiga cikin hukumce hukumce gadan-gadan Allah shi mu jagoranci sai Allah ce yusikumullahu Allah yana muku wasiya fi auladikum game da al'amarin ƴaƴanku al-aulad jam'i ne na walad in an ce al-walad ana nufin ɗa ko mace ko namiji domin da mu an ce al-walad sai mutane suna tsammanin ɗa namiji kawai a'a al-walad ko mace ko namiji lizzakari namiji ɗa namiji yana da mislu hadhil unsayayn yana da rabo biyu irin na mace ma'ana mace tana da kaso guda namiji yana da kaso biyu lizzakari mislu hadhil unsayayn namiji za a bashi biyu yana da kaso biyu akan ɗai na mata ma'ana mace za ta dauki ɗaya shi kuma zai dauki biyu wannan ka'ida ce wanda Allah subhanahu wataala ya azamu na wannan ka'idar kuma dole ne a bi ta domin Allah shine masani mu ba mu sani ba za mu ga waɗansu za su zo su ce dan me aka yi hakan ga mace asalinta a rayuwarta duk halin da za ta shiga ɗa namiji shine zai dauka ɗawainiyar rayuwarta ko ba haka nan bane in tana ɗiya babanta zai ciyar da ita ko ba haka nan bane in tana matsayin wato mata mijinta shi zai kula da ita in tana matsayin mahaifiya ƴaƴanta su za su kula da ita in mijinta ya mutu in ma ba ta da ƴaƴa tana da ƴan uwan da za su rike ta duk halin da za ta shiga amma namiji shi zai je ya ciyo shi zai je ya kawo dukiya shi zai je ya nemo dukiya wanda wannan aya in mun zo wajen bayani dole sai mun yi bayani kan wagga ka'ida don akwai masu suka kan wannan fa in kunna nisa'an idan suka kasance mata ne masu gadon kenan zalla fawqas nataini wadanda sun fi guda biyu falahunna thulutha ma tarak suna da thulutha kashi biyu bisa uku idan mutun ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu to ba su kwashe dukiya sai a kasa dukiya sai kashi uku a ba su kashi biyu kashi guda kuma zai zo zuwa ga wadanda za su karbe shi wanda bayani zai zo wa in kanat wahidatan idan kuma mutun ya mutu ya bar ƴa guda ko kuma a wata qira'a wa in kanat wahidatun qira'a tanafi' da Abu Ja'far shi ba wannan bayani zai zo fala hannifu za a bata rabin dukiya mutun ya mutu yana da ɗiya guda katal ko ƴa guda to za a bata rabin dukiya an gane ni wali abawaihi su ko mahaifa ne li kulli wahidin minhum as-sudus kowane yana da ɗai bisa ga shidda NCZM ko ba haka ba mimma taraka na daga abin da ya bari in kana lahu waladun in shina da ɗa in akwai ɗa to shi uba yana da ɗai bisa shidda uwa tana da ɗai bisa shidda kenan su ɗai bisa shidda za a ba su amma in akwai ɗa shine sharadi in babu shi alqur'ani zai bayani fa in lam yakul lahu waladun in ko bai da ɗa wa warithahu abawahu an gane ni waɗanda za su gaje shi su ne mahaifa ne fali ummihi thulus uwa sai tana da thulusi ɗaya bisa uku za mu zo shi ba a yi bayani saboda aya tana buƙatar bayani kun ga abubuwa da sun fara shiga cikin juna fa in kana lahu ikhwatun in kuma shina da ƴan uwa shi mamacin wanda ya mutu fali ummihi thulus to uwa sai tana da ɗaya bisa ga shidda kenan kaga ƴan uwa suna iya hana ma uwa ta ɗauki ɗaya bisa uku wanda shi ma bayanin duka zai zo min ba'di wasiyatin to duk wannan bayan wasiya za a fitar da ita yusi biha ko yusa biha ibnu kasir da ibnu amir da shu'ba sun ka karanta min ba'di wasiyatin yusa biha audain kenan bayan wasiya yusa mabni lil maf'ul ko lil majhul ko ala ma lam yusammi fa'iluhu bayan wata wasiya wadda aka yi ba wanda yi ba min ba'di wasiyatin bayan wasiya UC wadda ya wasici da ita za mu zo mu ga menene hikimar bambancin tsakanin waɗannan kira'o'in guda biyu audainin ko ko bashi kenan wasiya da bashi sun gabaci mi sun gabaci rabon gado sai Allah ce aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a buku sani ba da wane na daga cikin su aqrabu shi an mafi kusa lakum gare ku naf'a amfani baka sani ba baka san dukiyarka ba bayan ka mutu in an rabawa zai yi aikin alkhairi da ita wa zai ba zai yi aikin alkhairi da ita ba ba sani ba to shi yasa Allah da ya san abin da zai faru bayan ka shi ya fitan cancantari ya fadi yadda za a yi da dukiyar an gane wannan faridatan min Allah rabo ne daga Allah ko kuma faridatan min Allah abu ne wanda Allah ya wajabtar da shi kenan duk wanda zai kira ya saba ma wannan ya san ko da waye ke yi inna Allah kana aliman hakima hakika Allah ya zamanto aliman masani ilimi wanda babu irin na Allah subhanahu wa ta'ala hakiman wato Allah gwanina mai hikma duk abin da kaga Allah yayi sai yayi shi irin fiye da yadda kai kake ganewa ma'ana koda ka gane hikimar ko baka gane ba to akwai ta cikin aikin Allah dan uwa wallahi wannan aya komai ba mu ce akan ta ba amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rai za mu yi kokari mu dan tabo abubuwan da suke da muhimmanci sosai a cikin ta insha Allah rabbul alamin anan za mu tsaya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu da wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh